yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta fara binciken Sanita Elisha Abo, wanda ake zargin ya ci zarafin wata mata a kantin sayar da robobin jima'i a Abuja. Yanzu haka su ma al'umman mazaɓarsu a jihar Adamawa sun ko nuna damuwa su kan wannan lamari.
Sunana Malam Muhammad Hassan Oscar. Amma wannan abin da ya mana gaskiya ba mu kunya kwarai da gaske, da mai jaha ce wanda take da mutane mai su ilimi, mai su arziki, mai su ido a duniya. Don haka kira na ga 'yan majalisar ƙasar nan da gaskiya abin da ya mana ba mu ji daɗi ba. Ya kamata a hukunta shi daidai da zai sa waɗansu sanata su samu darasin waɗannan abubuwa. Bai kamata mutumin da aka kai shi zai tsari mulkin ƙasa ya aikata wannan irin ta'azan ba, Malam Abdulaziz.
Sunana Paddy Ophinias. Abun takaici ne mun wayi gari jiya muka ji jaridan Premium Times ta wallafa bidiyo na Senator Ishaku Cliff wanda ke wakiltan mazabar arewacin Adamawa. An nuna shi yana bugun wata yarinya a daki wai na sayan kayan masu amfani da kansu su samu annashuwan da ya dace tsakanin mace da namiji. To wannan mu ya tayar mana da hankali ba kaɗan ba, domin a ce zaure da ke da daraja irin na majalisar dottawa a samu wai wani yana ciki kuma daga wajenmu ne, wannan kuma mu mutanen arewa ne, abun na tada hankali ba kaɗan ba.
To sai dai kuma jam'iyyarsa ta PDP a jihar ta ce ita ma za ta gudanar da nata bincike. Honorable Abdullahi Adamu Firembe, da ke ma zama sakataren jami'ar ta PDP a jihar Adamawa, ya kuma min karin haske dangane da matakin da za su daukan.
Abin da yake faruwa a kafafen yada labaru musamman wurare yada zumunta, to har yanzu mu a jam'iyyance muna jira mu gano gaskiyar wannan al'amari kafin kuma mu nuna me ya kamata mu yi a kan shi. Saboda yanzu idan muka dau wani mataki a jam'iyyance ya nuna cewa abin da aka yi na ya tabbata, to ba mu mishi adalci ba. Dole ne mu tabbatar da cewa abin nan lalle gaskiya ne, daga nan kuma jami'ar su fita matsayinta ko kuma san da za mu yi nan gaba.
Idan misali ta tabbata ya aikata, kamar wani mataki ita jami'a ka iya dauka?
To jami'a tana da abubuwa da yawa wanda take iya ladabta mutane. Idan a matakin karamar hukuma ne ana turo shi jiha, idan a matakin jiha ne ana turawa uwar jami'a ta kasa. To kaga daga nan dole uwar jami'a ce za a turawa kuma ta ga cewa me ya kamata ta yi akan wannan abubuwa da suka faru. Wannan shi ne.
Kawai yanzu su ma dai kungiyoyin kare haƙƙin bani adama irin su Center Human Rights Advocacy sun ci fa dole ne a binciki lamarin, kamar yadda shugaban cibiyar Comrade Gambo Dawud ya min ƙarin haske.
Abinda za mu ce a kai shi ne, dama mun faɗa ma mutane in za su yi zaɓe su san su wa za su zaɓa, wanda suka san haƙƙinsu sun san abin ciwon kansu, ba wanda za su san ciwon kansu ne kaɗai ba. Saboda haka mu a matsayinmu na masu kare haƙƙin ɗan adam ba za mu lamunta wannan abin da aka aikata wa wannan baiwa Allah a cikin garin Abuja ɗin nan da tafi haka ba. Dalilin kuwa shi ne, shi wannan sanata a matsayinsa nan wanda yake ɗaya daga cikin masu zartaswa na ƙasa gaba ɗaya, ya san doka, ya taka doka, ya zalunci baiwa Allah nan, ya ci amananta, ya tozartar da ita. Saboda haka muna kira da kakakin majalisa a matsayinsa na shugabansu ya nada kwamiti na gaggawa a bincike abin da ya faru akan wannan baiwa Allah, tabbatar da cewa an ba ta haƙinta da gaggawa. Zama cin amana, ba za mu lamunta ko mu yarda haka tana faruwa ba. Mahimmawa su kare haƙƙin ɗan adam, muna gaggauta kira ga dukkanin hukumomin da abin ta shafa su dau mataki a kai, su tabbata sun hukunta shi a yayin da dokan ƙasa ta tanada, ma wanda ya san doka kuma ya taka doka.
Koma da menene dai, yanzu ko amma zura ido ne a garin matakin da za a dauka kan wannan ɗan majalisar dattawan. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.